أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته in wa muslimi tare da kuma na jaddada godiyar mu ga sarki Allah mahallicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya saki ba mu samun damar haduwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke karantar da mu kikkiawar aqida wadda Allah subhanahu wataala ya yarda ita da fata Allah ya sa mu dace da kikkiawar fahimta a cikin wannan addini nashi da samun damar aiki da kuma dorewa da jurewa a cikin wannan addini nashi har mu kai ga inda yake so gare mu insha Allah subhanahu wataala a yau za mu fara sabon bahasi na musamman wanda zai yi bayani ne dangane da abin da ya shahi ma'ad abin da ake cewa ma'ad mun taba ishara kan shi tun bayanan da muka yi tun farkon darasan mu kenan inda muka yi ishara kan usuluddin da kuma furu'uddin ma kan kansu mun dai ishara wasu daga ciki na'am ma'ad ita ce wannan imani da ranar lahira mun sani na daga cikin abubuwan da wajibi ne a samu musulmi yayi imani da su wato imani da ranar gobe ranar ƙarshe akwai ta ko babu ita yaya take yani al'amarin ma'ad yake a cikin addinin musulunci yayin ne tunanin musulunci game da ranar lahira wadda ake yawan magana kanta wadda kusan ma ita ce abinda addinai suka zo da ita sabo wanda mutane ba su taba jin irin shi ba mana duk masu addinai in suka zo ba su kan wannan suke magana suna akkadawa suna kuma ƙara maimaita muhimmancin wannan rana din wadda za ta zo ko kuma wannan rayuwa din wadda za ta zo na'am idan muka koma ga litatahalluga na larabci ma'ad ana nihin komawa komawa kuma wuri ne ko kuma zamani ne kenan lokaci ne duk suna nihin dai komawa kenan an samu ma'ad yana daga cikin asalin shi daga aud ne aud awada to wannan ma'ana din idan muka lura da ita hatta alqur'ani ma ya ishara kanta inda yazo cikin suratul qasas kenan yana ayyada cewa larabawa kamar da suka tai akan cewa koma ma wuri ko koma ma wani zamani suna ci me ma'ad an samu inda wasu daga cikin mutane suka san ki shakku shin Allah zai iya maida manzon Allah a Makka bayan hitowar shi bayan hijira da yayi ya baro wannan gari inda aka haihe shi shin yana iya komawa Allah yake ba su amsa innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad war rabbi a'lam man jaa bil huda min indihi ko man jaa bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin Allah anan cikin wannan aya cikin suratul qasas aya ta 85 kenan Allah yana cewa wannan wanda ya wajabta ya kuma aiko alqur'ani zuwa gare ka shine wanda zai iya maida ka a wannan gari na Makka kenan alhali mutane suna ganin ba yiwa lokacin da manzon Allah ya gudu ana ganin yana da rauni sannan ba yi da musulmi da yawa musulunci bai da ƙarfi wannan lokacin kuma yaushe musulunci har zai ƙari har ya koma Makka suna mamaki Allah ya ba su amsa cewa zai maida shi wannan wurin kenan ma'ad laradduka ila ma'ad zai maida ka wannan wurin komawa zuwa ga wuri a takaice kenan a bangaren luga shine ma'anar ma'ad sai mu zo a bangaren istilah bangaren istilah kamar da muka sani shine imani da wata rayuwa wadda za ta zo bayan wannan mutuwa bayan wannan rayuwa ta duniya wadda muke ciki shine ake cewa ma'ad kenan imani da ranar lahira, wannan imanin da abin da ya kumsha ciki na sakamako da za a bada waɗanda suka yi aikin ƙwarai a ba su ayyukan, da kuma sakamako na ƙwarai wanda suka yi kuma aikin banza a ba su ayyukan da suka yi a sa su a gidan wuta. Kamar yadda Allah ya ce, zai ba waɗanda suka yi aikin ƙwarai littafinsa a hannun dama, zai ba kuma waɗanda ba su yi aikin ƙwarai ba littafinsa a hannunsu na hagu. Gashi nan Allah ya bayyana cewa waɗannan su ne bayi da kuma sakamakonsu kowa abin da zai samu. A nan wurin idan muka lura muna gane cewa kenan ma'ad a ma'anar istilahi kenan ɓangaren addini yana ba da wannan ma'ana ɗin. Babba ma'anar shi kenan in ka lura tana da faɗi tahi a ce komawa zuwa ga wuri ko zamani, a'a wannan za a koma ma wani zamani ne, wata rayuwa ce nan gobe wadda za ta zo. To sai yanzu mu zo a cikin muhimmancin wannan bahasi na ma'ad. Wani da ya tambaya, to meye muhimmancin shi? Meye muhimmancin shi? Me yasa muke ganin musulmi suna yawan magana kan zancen lahira? Ko me za su yi zancen lahira? Me yasa? Me yasa da an ga mutum na aikin banza sai a ce mai kai hankali, saboda nan gobe lahira za ka ga mummunan sakamako? Me yasa? Kenan mutane suna ɓata lokacinsu a tunanin wasu ha kenan. Alhali wannan ba ɓata lokaci ba ne. Za mu zo mu gane haƙiƙanin menene imani da ranar lahira a cikin dalilai da hujjoji na addinin Musulunci. A nan wurin don ba da amsa game da irin masu wannan tambayoyi ɗin, za mu ce musu, mu sani daman daga cikin ilmomi, daga cikin abinda da Larabci yake ce mu masail, abubuwan da mutum yake son ya kai gare su na rayuwa, sun kasu kishi biyu. Kishi na farko shi ne abinda mutum ko ya kai gare shi bai da wata alaka da rayuwar shi da ci gaban rayuwar shi nan gaba. Saninsu da rashin saninsu wannan abubuwan bai da wani amfani. Na'am, yana iya samun wannan amfani na a taƙaitacce na duniya abin rayuwa misali, amman abin da zai taimakon shi a nan gaba bai da alaka da shi. Kamar misalin mi, kamar misalin wani ilimi muke son mu yi ishara kai shi wanda bai da alaka da rayuwar mutum nan gaba. Yanzu mutum idan ya san zurfin kogin da ke tattare da man fetur, ya san wurin, ya iya neman wurin, yana da ilimin ganin wurin, ko kuma ya san dogon duwatsun da ke cikin wannan duniya ɗin, kaga ilimi ne, ilimi ne. Amma wannan yana da alaka da abinda zai gyara kuma ya bashi cin nasara da samun wadatuwa a cikin rayuwar shi ta yau da gobe, bai da alaka. Amma akwai wani ilimi wanda yana baka irin wannan dama ɗin, kenan shi ne na biyu. Wanda shi kuma wannan ilimi ɗin yana da alaka sosai cikin cin nasararka da samun wadatuwarka da samun alheri a cikin wannan rayuwa da kuma rayuwar gobe. Shi irin wannan ilimi ɗin shi ne wanda yake baka amsa game da abubuwan da mutum yake yawan tambaya. Yana da mutane suna tambayar kansu, wai shin bayan na mutu to ina ne nake tahiya? Shi kenan ƙarshen rayuwata? Shin bayan mutuwa akwai wata rayuwa ko babu? Mutane suna yawan tambayar kansu. Ko ba komai akwai masu wannan tambaya ɗin, ko kusan ma mu ce duk mutane masu hankali suna wannan tambaya, wai yanzu rayuwata daga na mutu shi kenan? To ka gani a nan wurin amsarka yana da alaka da ilimin da za ka samu. Wanda zai baka wannan amsa ɗin tambaya shi ne ake ce ma ilimi wanda yake da alaka da rayuwarka da ci gaban rayuwarka. Ɗaya daga cikin wannan ilimi ɗin shi ne ilimin sanin lahira, ilimin sanin wanga ma'ad da muke magana kai shi. Kenan kaga ilimin ma'adi kenan sanin lahira yana da muhimmanci saboda mi saboda yana sanar da kai yaya zaka samu wadata a wannan duniya din kuma yaya zaka samu wadata a rayuwarka ta lahira kenan ma'ad yana da muhimmanci wanda ba irin na wasa ba bayan mun gane muhimmancin ma'ad zamu zo game da ishara akan tunanin mutane wanda aka samu tunda da kuma yanzu da kuma kowane wuri kana samu mutane suna da irin wannan tunanin sannan kuma mu yi bayanin tunani na ma'ad kenan tunani na ma'ad ga mutane da tunani na ma'ad ga alqur'ani muna ambatan ma'ad kalma ce ta larabci mun ce imani da lahira ya kamata mutane kenan lokacin da suka ji an ce musu ma'ad sun san me ake nufi to ita wannan ma'ad din ya kasance mutane suna da wani tunani game da ita wanda har yanzu ana samu masu irin wannan tunanin wannan tunani shine mi suna ganin wai mutuwa daidai take da karewa in baka gane ba suna nihin wai wanda duk ya mutu to shikenan ya kare shikenan komi na rayuwa ya kare shikenan an kare da shi ma'ana kenan duk wanda suka mutu komi an kare babu wani zance nan gaba in baka duba wannan tunanin mutane ne akwai kun masu irin wannan tunanin suna ganin kawai bayan mutuwa babu wata rayuwa babu wani komi shi yasa mutum suna ganin kawai da ya mutu shikenan ya kare ya lalace shine ƙarshen rayuwa har ma alqur'ani yana gaya mu irin wannan hakika din wanda suka san ki tunani akan ta mutanen da kuma har yanzu kamar da muka ce cikin suratul mu'minin mi Allah yake cewa in hiya illa hayatun ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin akwai irin wannan ayoyi din banda ma na cikin suratul mu'minin suna cewa kawai mu ga rayuwa din ba komai bane suna gaya mu annabi kawai mu mutu ne mu rayu shikenan ma'ana mu rayu ne yanzu mu mutu shikenan an kare zancen a tada mu ha bai taso ba wa ma nahnu bi mab'uthin haka suka ce mu annabi haka suka zan kice mu annabawa duka kun ga wannan shine tunanin mutane wanda ba su da alaka da addini tunanin su kenan amma mu zo mu shi tunanin waɗanda suke da alaka da addini su kuma ya yake a'a zaka same su sun bambanta su tunanin su suna ganin ita mutuwa kamar ma wata abu ce wadda take taimakonka zuwa babbar rayuwa wadda take da fadi ta yi wannan rayuwa ta duniya fadi ta yi ta dadi kuma ga waɗanda suka dace da ayyukan kwarai suka dace da aljanna rayuwa ce kamar tashi ne daga wata gajeren rayuwa zuwa ga wata babbar rayuwa ana ba da misali inda ake cewa ka san yaro dan jinjiri yadda yake rayuwa kuma a cikin mahaifiyar shi wace irin rayuwa ce yake yi rayuwa ce yake yi har ta wata tara wanda shi kadai ya san wace irin rayuwa ce yake yi amma kowa ya san wannan rayuwa gajeren rayuwa ce mai kunci rayuwa ce wadda bata cika ba da dadi ga dijinjirin da yake cikin mahaifiyar shi ba amma lokacin da zai hito daga wannan rayuwar ya shigo rayuwar wannan ta duniya zai samu kanshi ya tarra wata duniya ce wata rayuwa ce sabuwa to haka ake bada kuma haka malamanmu suke nuna cewa rayuwar lahira haka take karbi zai tawaye daga mun mutu daga wannan duniya din shikenan komai ya kare a'a zaka tarra wata rayuwa wadda ta hewa ga kuma fadi saboda rayuwar Allah wadda ya halitta haka suke daraja daraja ne wata ta haihuwa kina anan muna ganewa a tunanin musulunci mutuwa daukowa ne daga wata gajeren rayuwa daga cikin wata rayuwa wanda babu komai cikin ta sai wahala dadi dan kadan ne a cikin wannan duniya din amma kana tafiya can idan kai aikin kwarai na yan aljanna kai tsaye sai gidan hutu sai gidan jin dadi to wannan shine tunanin musulunci game da ma'ad saboda haka nan kenan muna gane a nan wurin addinin musulunci yana gaya mu kuma yana kutanta mu gane akwai wata rayuwa mai dadi wadda take jira mu amma fa da kyakkyawan ayyuka anan za mu dakata sai cikin darasi na gaba ci gaban wannan dai bahasi din idan Allah subhanahu wataala ya ba mu iko wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.